Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, assalamu alaikum, barkanmu da wannan lokaci. Muhammad Hafiz Baballe ne tare da sauran abokanan aiki. Muke farin cikin kawo muku wannan shirin da wannan safiya ta Lahadi. Bayan labaran duniya, za mu kawo muku shirin kasuwa aka yi miki dole da nasihar Lahadi da kuma maimakon shirin lafiya uwar jiki. Amma kafin nan, ga labaran duniya.
Assalamu alaikum jama'a, ga cikakkun labaran duniya. Mai karantawa Baba Yakubu Makili. Mukarraban shugaban Najeriya Bola Tinubu sun ce za su tabbatar da an gudanar da binciken da ya dace da kuma hukunta gwamnan babban bankin Godwin Emefiele kan laifuka da ake tuhumarsa na zagon kasa da tattalin arziki. Na kan gaba a mukarraban, Ibrahim Kabir Masari ya ce sun ji dadin yadda shugaba Tinubu ya dakatar da Emefiele ba da wani jinkiri ba. Gade Nasiru Adamu Elhikaya da ƙarin bayani.
Masari ya ƙara da cewa duk abin da bincike ya tabbatar, to ba shakka shine zai zama mataki na gyara da za a ɗauka bisa alwashin shugaban na garin Bawun da sashen kuɗi na ƙasar, inda ya zargi Emefiele da yin karan tsaye.
Mai girma shugaban ƙasar tarayyar Najeriya, matsayin shi na mutum wanda yake kwato ma talakan Najeriya hakkinsu, yake faɗa da azzalumai, don gani da irin matakin da ya ɗauka akan wannan azzalumin mutum tsohon shugaban babban bankin Najeriya a Godwin Emefiele, yanda ya cutar da bayan Allah, ya karya bayan Allah, ya nemi ya wulakanta mutane, ya nemi ya gurguntar da demokradiyyar Najeriya saboda kawai bai buƙatar shi, ya nemi ya yi shugaban ƙasa, Allah bai bashi ba, talakawa suka ƙi goyon bayan shi, shine ya kawo wannan tsari don ya azabtar da mutanen Najeriya, ya ce zai canza kuɗi, ya yi abin da ya yi. So ashe wannan mutum azzalimi ne, ya wawura kuɗaɗen talakawan Najeriya. Kusan duk mutumin da yake son cigaban ƙasar tarayyar Najeriya ya ji daɗin wannan mataki da aka ɗauka.
Shahararren ɗan majalisar wakilai guda Jika Zaure, da ya yayata bayanai daga kwamitin shugaban ƙasa na binciken harajin da bankuna ke karɓa, ya ce ya tattara takardunsa tsaf don ba da shaida kan zargin badaƙalar da Emefiele da mukarrabansa suka aikata.
Bincikenmu kuma ya nuna mana mutumin nan ya riga ya aikata laifukan nan, an yi gabashin ɗin kuɗaɗen al'umma, an daɗe ana ɗiba kuɗi ta kowane hanyoyi. Aka ce za a bashi kariya, aka bashi kariyar sojoji, aka hana a kama shi. Kuma inda Asuwaju Bola Ahmed Tinubu mutum ne mai kishin ƙasa, shine yayi kokari ya ga cewa lallai an dakatar da shi domin a bincike shi, a tabbatar da wannan zargin domin a yi adalci wa 'yan Najeriya saboda dukiyar al'umma da aka sulwantar.
Guda Jika Zaure, yanzu kamar kana zaune kana ta dariya kenan da ka ga an karke shi Emefiele.
Ba magana dariya, takarduna na karkaɗe dai. A yanzu haka na karkata takarduna, ina jira a kirawo ni domin mu ci gaba da wannan kwamiti.
A yanzu da Emefiele ke hannun jami'an tsaron farin kaya na DSS, za a jira a ga mataki na gaba da bisa al'ada zai zama gurfanarwa gaban kotu, ci gaba da tsarewa, bincike na gudana ko kuwa ba da beli. A yawancin abin da aka saba gani, matukar aka dakatar da jami'in gwamnati, to ya yi bankwana da kujerarsa kenan. Ga misalin tsohon gwamnan banki Sunusi Lamido Sunusi, tsohon shugaban EFCC Ibrahim Magu, tsohon babban akanta Ahmad Idris da sauransu. Nasiru Adamu Elhikaya, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.
A gaida Nasiru Adamu Elhikaya. Wata fashewa da ta afku a masana'antar roka da bama-bamai a Turkiya ta yi sanadiyar rugujewar wani gini a jiya Asabar, lamarin da ya sanadiyar mutuwar ma'aikata biyar da ke ciki. Fashewar ta faru ne da misalin karfe 8:45 na safe a harabar kamfanin sarrafa injina da sanadarai mallakar gwamnati da ke wajen babban birnin kasar Ankara, inji gwamna Vasif Sahin yana shaidawa manema labarai. Sahin ya ce mai yiwuwa fashewar ta faru ne sakamakon wani sanadari mai guba a lokacin da ake samar da sanadarin dynamite. Masu gabatar da ƙara sun fara gudanar da bincike a hukumance, inji shi. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Jihohin Gujarat da Maharashtra da Goa da wasu yankuna na gabar tekun yammacin Indiya na cikin shirin kota kwana, bayan da masana yanayi suka yi gargaɗin cewa guguwar iska mai ƙarfin gaske a tekun Larabawa za ta ƙara tsananta cikin sa'o'i 24 masu zuwa. Hukumomin sun faɗa wa masu kamun kifi da su dakatar da ayyukansu na tsawon kwanaki 5 masu zuwa.
La labaran duniya kuka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma sai a gyara zama domin jin shirinmu na gaba.
Shirin BOA Hausa kasuwa akai miki nuni kasuwa.
Jama'a assalamu alaikum. Da farko muna yi wa Allah subhanahu wata'ala magwayin sarki kana mamallakin ranar sakamako godiya wanda cikin ganin daman sa ya kaddara saduwar mu a wannan dandali mai tarin albarka wato dandalin nan na kasuwa akai miku doli. To yau shirin ya kawo mu birnin Kumasi na jihar Ashanti a kasar Ghana inda muka tattaki zuwa daya daga cikin manya-manyan kasuwanni da ake hada-hada musamman na dabbobi da suka hada da shanu da akuya da rago da dai ma sauransu. Kasuwan da yake hada al'umman kasashe da dama musamman Afirka ta yamma. Ni ne naku Hamza Adam, na tare da ni wasu masu ruwa da tsaki cikin harka na wannan kasuwa da ake mata kira da suna Mayanka ko kuma Kumasi a Batuwa. Za mu fara jin tarihin wannan kasuwa a takaice. Ranka dade, ko ka faɗi mana sunanka da mukaminka a wannan kasuwa na Mayanka, sa'annan kai mana takaitaccen bayani akan tarihi na wannan kasuwa.
Ni sunana Muhammad Ibrahim, amma an sani da suna Alhaji Baba Amina. Mukamina nan gani ne tarasha na Hatidi Less Association Ashanti Region gari.
Wato kai ne mai tattara kudade na kungiyar haɗin gwiwar masu sayar da shanu daga nan jihar Ashanti.
Ba sun ta kuma ni na advisor. Aikin da muke yi ni na gaje shi wurin ubana ne. Kuma da nabi ubana ya koro mi yanda abin ya saci ma da yazo ya tsada aiki. Shi ma uban shi ya saci aiki. A lokacin nan dan nan can she iyayenmu suna zuwa can har buko ne. Suna sayo shanu su da kansu. Bakin boda suke san shanu shi su kawo nan ga ana kawo nan ga Kumasi a zo a sayar ma yan fawa su ma su yi aiki su sayar yanzu kan mujalin daga baya an ka zo ana san shanu nan daga kasan farai daga farai a kora kasa ana korawa kasa tun farin nan har zuwa Kumasi nan ga a zo a sayar da ma fawowi su ma su yi aikin shi a ba masu ci yau ya zo ya kan mujalin da zama na motoci sun kai yawa ana duko shanu nan daga Burkina ana duko su daga Mali ana tafiya da lori a kawo su har Kumasi nan ga wansu akai wansu Takoradi akai wansu Akara akai wansu Obuasi duka wuri ne mana jama'a suke da yawa wanda suke amfani da nama to mu nan ga Kumasi dai ana kawo mu nan ga an kawo mu nan ganga kuma da can muna da wurin yanka da man lokacin Kwame Nkrumah aka gina wurin an ka yanka ana je san kasa a fide kasa ai aiki duka kasa ake yi amma kasan nan kuma lokacin wurin an concrete shi ne to shi daga baya gwamnati ta duba ce wurin nan ba tsafta kamar batun ciwo shi yasa shi gwamnati ya hada kai da gwamnatin Canada an ka zo aka gina mu babban wuri a Batuwa yau wurin muke amfani da shi an ka sai sa shi a shiga wurin aje a yanka sa bai kwantawa kasa sama ake aikin duka har karshe duka kafin a sa cikin mota baya kana muna doktocin dabbobi suna yawo ci wurin yankan da an yanka an bare ciki shi doktocin zo su duba cikin nan ana duban kirjin nan da sauran a gani ina akwai wani ciwo to wurin nan shi a duba a gani ciwon nan ya kamata a ci ko bai kamata a ci ba in sannan bai kamata a ci ba shi a kira mai san da kanshi zo ga mai sa gafa a gwada ga ciwo kaza ciwon ga baya a ci naman to wurin nan shi a soke naman to lokaci ake bin naman yaje kasa aje kasa shi a zuba mai magani DDT akwai da ake tonewa rami shi a zuba naman wurin a rufe baya da kowa ya ci.
Kasan shekaran da aka kafa wannan wato Mayanka.
Mayankan ga an kafa shi lokacin gulkos ne lokacin ga kafa lokacin ga dokan daji ne shiga nan ga mana da wuya.
Alhaji ko ka faɗi mana sunanka sanan mukaminka a wannan kasuwa sa'annan wani bayani zaka yi mana kan wato irin dabbobin da ake wato kasuwancin su daga nan.
Sunana Muhammad Siraju Alhaji Tayiro ana kira na Daraji sunan la ka saba kira na kenan. Yuf da muke da shi na Mayankan ga ni ne chairman su matasa ina murna da wannan tisha mai albarka. Mu dai ta fanni sadda shanaye mu muke aikin da yafi karfi nan kenan shine shanaye da akuyoyi da raguna. To fannin mu ne na wajen shanaye nan daga Burkina har zuwa Ghana shanaye da ke sa da wajen dukan najin nan suke kawo muna.
Ranka da dai muka shanu nawa kuke kutattara sanan mutane nawa suke hada-hada a nan kowace rana zaka kiyasta?
Shanu dai bai da adadi domin da wani lokaci mun san kaman mandi haka muna muga kaman garke ko kuma luruka suna su zojin goma ko fiye da goma. Amma yanzu mun yi karancin fawoyin da mun yi karancin su, kamar yanzu in ce masu shanu suna zuwa kaza kwadadi kaza zan ma karya ne.
Kace fawoyin ku sun rage, me ya haifar da raguwar su a wannan kasuwa? Don saboda na san in ka duba nan za ga jama'a ne da dama ana nan ana ci gaba da sai da sayarwa na dabbobi wa hasatan shanu, me ya haifar da karancin fawoyin?
To haka din ne, kasa aikin da ake yi na batu kudi sai da sayarwa akwai bashi, kuma especially shanuna mu muke aikin mu muna lamince musu nana bashi a ce kwana uku ko kwana hudu, to yana juyawa ne da kudin kai ba wani in yazo in babu sa dole ne zai samu matsala kenan, sai ga samun kudin ya zama mishi wuya, yau gobe sai ga ya kamata ya zo na gida. To abin da yasa kin da gida ba farin kudi muke sayarwa ba, ana ba su lamuni ne in me shi yace ya ce sa guda ya ci ma kwana hudu kwana biyar, to ana yi inda shanu ya short shi ma ya short wurin biyan kudin, domin ba kudin kawai yake aiki ba, ya karbi nawa sai sa ana juyawa. To da shi ne matsalan da ya bar fawoyin wasu suka janye kenan.
Bari mu duba batun matsala da ake fuskanta a yanzu wanda yake ya shafi duniya gabaki dai, shine karyan tattalin arziki na kasashe wanda akwai bullar cutar corona, ko da yake kasashe da dama sun fara farfaduwa, sa'annan kuma ga mamayar da Rasha ke ci gaba da yi a Ukraine wanda yayi sanadiyan wato faduwar darajar kudin Ghana bisa wasu kudade haka da ake harkoki da su a nan kasan Ghana, musamman dalan Amurka da saifa da naira da dai sauransu. Mun san shanu cikin saifa ake saya daga ainihin Burkina Faso da su kasashe da ke makotaka da Ghana, ko kuwa
haka nan ne kusan ma har da Ghana. Yanzu kasuwan lake na shanu mostly da whole Ghana lissafin saifa ake, domin shanayen Ghana da kan suna zuwa Burkina ne su zo su kawo Ghana, to su ma su zo mana da shi kuma shi. Shi yasa in saifin ya je sama dole shanu ya je sama, don kamar shekara kenan da ko bai kai shekara ko shekara da kudin shanu ya je sama. To kudin shanu kuma ya je sama ina jin komo kasa kuma ba sauki bane mu Ghana, don shanu yanzu daga 100 plus 100 million yanzu ya ji kunya mu a kumashi ko kuma mu a aiki wajen aikin mu ga 100 million 150 an sa da shanu 200 million fawa yace canjin nan na cikin matsalar da ya kawo muna, don mostly shana da ke zuwa duka kusan yan saifa ke abin ga suke kawowa.
To bari zo wurin Alhaji gana ana tunkarar wato babban sallah, kuma babban sallah dai kusan ba fawoyi kadai ne suke shigowa a nan mayanka suna sayan dabbobi wa hasatan shanu da rago ba, akwai waɗanda dama daga gida ne suke son su yi layya sai su iso nan. Ya farashin ainihin wato shanu in mutum yana nema mukaddara sa madaidaici haka wanda za a yi layya da shi zai samu?
Karangan na ganin Allah ya yarda an yi shanu, saboda yan Burkina nan ce suna kai mafi yawan shanu suna kai Abidjan ne, cikin kashi 100 shanu da za a fito da su Burkina a ce kasu wurin sayarwa, to kamar kashi wurin 60 ko 70 ana kawo ga Abidjan ne. To shi mu suka gamu da wanga halayya da ke duwa sosai da shanu a son a shi kudi za su hanya shi a kwace, wani kuma na an ba su fake da sauran sai suka sai an kallon su komo kan nan. Bishin sa nan kwanan gan nan gashe muka samu cinkoson dabbobi, to mu gan cinkoson nan shi murkan muna gani kamar ga shekara an yi shanu dabbobi ne, kuma da mu inda shanu suka yawa muna gani kamar price na yami ya sauka, yanzu haka ma mun fara gani price na mai yana sauka kadan, to shi muna duwa inda suke zuwa nan, inda sun zo haka nan tuna gani kamar price na yami ya sauka.
Wasu kalubale ne kuke fuskanta haka cikin wannan aiki tsakanin waɗanda ku da suke harka, sa'annan kuma tsakanin ku da hukuma gwamnati haka?
Kalubale ne kusan dai wallahi yanzu mun solve, domin sabon MD da muka samu ga kusan danwanmu ne ya zo komai yana alaka da mu.
Wato wakilin gwamnati kenan ko da ke jin akalar tafiyan wannan kasuwa?
Abatuwa, shi na Abatuwan kenan, shi ne MD. Shi sa wani abu da shi ya yi shawara da mu me muka gani ko kuma me muke so, abin da muke so muka gwada mishi yana kamantawa ya yi. Kamar farko wani lokaci muna samun problem wajen shan ruwan dabbobin nan, shanaye yanzu ba su isa waje saboda nan yanzu ya zama cikin gari, amma cikin ikon Allah ya yi kokari ya kamanta ya sassa light
da an doko shanun da ka Burkina. za su sun riga sun cross border. Hanyar na akwai bariya da yawa, sai muna samu complaint. Ana tare su sai sun bada rashawa ina cikin maibar ma shanu suke sada to shi haka nan mu da Burkina aka hada kai shan kafa wani kungiya shi kungiya na son Ghana Agro Pastor shi yasa in mota riga yi loot shanu in zai zo akwai sticker da ake ba kina biyan kudi kadan ne ya an ka ba sticker da ya wannan motar nan ba inda za ta tare shi kuma expenses sun nan sai rage muna da National Cattle Dealers Association to su manyan mu nan mu da su muka ga musu zo kuma sanan da su muka yi shawara an ka bada su wani suka je Burkina an kai wannan
shi dai wannan yana daga cikin nasarorin da kuka cimma to banda wannan fa akwai kuma su nasarori haka da kuka samu cikin wannan sana'a da aka kafa tun ainihin wato lokacin kaka da kakanni
eh nasara dai da muke nema da muna neman taimako ne wurin government ya kamata da gwamnati ya invest cikin aikin da zuba jari ciki ya taimake mu wani lokaci gwamnati ya koyi agric development bank su mu da su mun zauna kan za su ba mu wani kudi mu riki muna aiki to da abin yazo an kafa muka suka hanshi sunan nake mun da sauran suka ce ba su komo ba kuma kai ga kuma mafi da yawan shanu kana samun labari a ce kaman daga Konongo abin agogo shanu sun ci gonan mutane suka duk wannan shanu ke zuwa suna nan suna bannan nan duka ba shanu gane bane ana fito da su kasan Hausa kasan Burkina ake zuwa nan ga zo a kawo su zuwa cime zuwa neman abinci to inda muna da abinci ne why not da gwamnati mu mai taimake mu mu fara mu ma ciwo dabbobin mu samu dabbobin nan zai ishe mu gane nan amma mu tafita shi mu kasan waje
to da masu sauraro ina da kikkiawan zaton mun nishadantu kana mun ilmantu bisa tattaunawa da muka yi da wasu daga cikin masu ruwa da tsaki cikin wannan kasuwa na dabbobi da ake makira da suna mayanka sunana Hamza na yi muku dukkanin ku baki da fata na alkhairi daga nan birnin Kumasi wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh
Masu sauraro kada a shafa har yanzu ana tare ne da sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC yanzu kuma ga nasihar Lahadi
Ni mai ayar duka evangelist a iglesia local vendor RN to za mu yi nasiha akan yara waɗanda Allah ya bamu aikin mu ne na iyaye Allah ya bamu domin mu kula da su mu tarbiyyantar da su mu ilmantar da su mu ciyar da su mu shayar da su mu safi cikin hanyar Allah mu koya mu tsoron Allah da kuma sanin Allah wannan shine tushe na rayuwar yaro tun yana yaro ka nuna mishi sanin Allah da tsoron Allah ya girma da su in ya girma da su to wannan za shi ta kuma sai tarbiyya ta bi daga baya amma in ba haka ba kullun ana cikin wahala abin da yasa yau muke shan wahala saboda wasu iyayen ba su kula da iyalansu ba alhali suna iya su ba su motoci suna iya su ba su gidaje to amma ba shi bane wurin Allah ba shi bane biyan bukata shi Allah abin da yake so tun kana yaro ka san ayoyi na Allah a cikin zuciyarka kana koya ma yaranka yau da gobe sai gani tsoron Allah ya shiga cikin zuciyar shi sanin Allah ya shiga cikin zuciyar shi kuma mugunta babu ta to yau wahalar da ake akwai cikin duniya inda gaskiya ba mu iya tuwa rashin aikin mu ne na iyaye ba mu tsayawa aikin da Allah ba mu na kula da yaran mu yawancin ban ma cika shi sai mu kyale su suna yin abin da su ga dama watakila ma har taya su muke to amma abin da Allah yake so amana ce ya ba mu kuma in ba mu yi wannan aiki na tarbiyyar da yara ba gaskiya za mu shiga shari'a da Allah kuma abin da yasa ya ba mu waɗannan abubuwa saboda yana son al'umma ta gari al'umma da za ta girmama shi za ta ɗaukaka shi za ta yabe shi za ta yi mishi sujada cikin ruhu da cikin gaskiya shine abin da Allah yake nuhi zuwa ga kowane dan adam amma saboda sakaci yasa duk kuke ganin muna shan wahala a cikin damu da yaran mu in ba mu yi wannan aiki ba to za mu shiga cikin shari'a da Allah
madalla yanzu kuma sai maimaitin shirin lafiya uwar jiki
Jama'a masu sauraron mu barkanku da warhaka. Barkanku da sake kasancewa tare da mu a cikin wani sabon shirin lafiya uwar jiki tare da ni Hauwa Umar. Shirin lafiya uwar jiki na wannan mako zai tattauna ne akan hanyoyin da ya kamata a bi ko matakan da ya kamata a dauka don rage ko ma dakile yawan mutuwar mata masu juna biyu da kananan yara. Satin da ya gabata mun ji abubuwan da ke haddasa yawan tamashin mata masu juna biyu da yara. A yau Dr. Khalid Sunusi Kani dake asibitin Nasarawa a jihar Kano zai mana bayani kan irin hanyoyin da ya kamata a bi ko kuma irin matakan da ya kamata a dauka don kare wannan matsala. To likita, a wani nazari da Majalisar Dinkin Duniya ta yi, ta gano cewa sama da miliyan 4 na mata masu juna biyu da yara dake mutuwa a fadin duniya. Za a iya kare aukuwar hakan. Shin a ina matsalar take?
Wannan diga da suka bayar ba abun mamaki bane ba. Mafi yawanci abubuwan da suka kawo wannan mace-mace kamar yanda na faɗa miki, da akwai kuma abubuwan da muke kira da three delays. Waɗannan abubuwa ne da kamar nawa da jan jiki da akan samu guda uku. Na farko, zaki ga cewa wani lokaci akan samu sakaci ne daga wajen mazajen aure. Dan kuɗin da zasu bawa matansu su tafi aje ayi musu awo, ko kuma dan kuɗin da zasu bawa matansu je asibiti sun ji basu da lafiya yayin da suke dauke da juna biyu sai ya zamanto matsala. Wani lokaci kuma namijin zai iya bada kuɗin zuwa asibiti yayi komai, amma kuma babu hanyoyi masu kyau waɗanda za su ɗauki mata masu juna biyu daga ƙauyuka sannan kuma su kai su irin asibitittuka da suke kusa da su. To kin ga wannan matsala ce da ita ma za a iya kare ta, sannan kuma da akwai yiwuwar cewa za a iya bada kuɗin zuwa asibitin. A zo hanya ma mai kyau ce, amma kuma ana zuwa asibiti babu isasshen ma'aikatan lafiya. Za ki ga cewa maybe an zo asibitin ko babu kayan aiki, ko babu likitoci ƙwararru, ko kuma babu ma likitocin gabaki ɗaya. Kin ga kenan gwamnati ita ma ta yi kaci a wannan waje domin cewa bata bada cikakkun ma'aikata ba, ko kuma bata bada cikakkun ƙwararrun ma'aikata ba, ko kuma bata bada cikakkun kayan aikin da za a iya kare aukuwar irin waɗannan abubuwa da suke faruwa ba. Sannan kuma irin mata waɗanda suke fama da irin waɗansu cututtuka irin su wato postpartum hemorrhage, wato bayan haihuwa su samu ɓallewar wannan jini, in babu kayan aiki ba za a iya kare su daga aukuwar irin waɗannan abubuwa ba. Idan ba a bi waɗannan hanyoyi ba, ba za a iya gyarawa ba.
Shin wace barazanar lafiya kananan yara ke samu da ke haddasa mutuwarsu?
Waɗannan yara masu ƙasa da wato shekara 5 da zaki ga cewa sun samu wato salwantar rayuwarsu, mafi yawanci zaki ga cewa waɗansu sun samu matsala ne tun daga cikin mahaifiyarsu. Dalili shine mahaifiyar kila ta je tana ta shan waɗansu magunguna irin abubuwan da ba likitoci ne suka bayar ba. To wani lokaci yaro ma akan iya haifarsa da abin da muke kira da congenital anomaly. A haife shi da wata matsala ta musamman ba ci kafin a haife sa. Wani kiga ya zo da tsagaggen baki, wani kwakwalwarsa ta zo a gayen da take, wani bayansa ya kwakware, wani gaban cikinsa ya kwakware, wani kuma ya samu matsala kala-kala. To waɗansu sukan iya rasa rayuwarsu ta dalilin irin waɗannan abubuwa. Waɗansu kuma sai sun zo suna cikin wato wannan neonatal period din, suna ƴan ƙananu-ƙananu, a nan ne za su samu matsala. Waɗansu kiga cewa sun zo da matsalar jaundice, wannan yellow na ido da sukan same su. Wani lokaci kiga cewa jikinsu duk ya zama mayalan har ya taba kwakwalwarsu, sun samu abin da muke kira da canicterus. To dukka baki daya waɗannan abubuwa ne da sukan iya kawo salwantar yara a daidai wannan lokaci. Waɗansu yara kuma za su yi fama ne da matsanancin zazzabi, wanda wannan zazzabi muna kira shi da kamar irin su neonatal sepsis. To dukka baki daya abubuwa ne da sukan iya kawo salwantar rayuwarsu a daidai wannan lokaci. Da akwai kuma abubuwan da waɗansu practices ne na al'ada da akan aikata su ne sukan kawo matsala a daidai wannan lokaci, irin su cire belin nan da gasan cibiya, wanda duk waɗannan abubuwa ne da a likitance ba daidai bane ba, wanda wannan barazana ne ga lafiyar waɗannan ƙananun yara. Waɗansu kuma yaran suna ɗauke da irin cuta ne ta sikila, wanda za su fara samun matsala, wanda kafin su kai shekara 5 ɗin sai kiga cewa sun samu matsala, suna ta samun crisis, wanda kuma shi ma zai iya yin sanadiyar rayuwarsu. Sannan waɗannan ƙananun yara waɗansu sukan rasa rayuwarsu su ne ta dalilin cutar da muke kira da severe acute malnutrition, wato rashin abinci wadatacce a cikin jikinsu. Idan muka ce abinci, muna nufin balanced diet, wato abincin da yake dauke da kusan dukkan wani nau'i na irin kalar abinci a cikin jikinsu. So waɗannan abubuwa da suke faru na rasuwar yara masu kananin shekaru, ƴan ƙasa da shekara 5, mafi yawanci abubuwa ne da shi ma za a iya karewa, sannan kuma akwai barazana ne ga lafiyarsu. Uwa uba, ba zan manta da cutar malaria ba. Wannan malaria takan yi illa matuƙa ƙwarai da gaske a cikin jikinsu. Da akwai abin da muke kira da severe malaria, wanda takan taɓa ƙwaƙwalwarsu, wanda yaro kiga yana jijjiga. Wannan abu idan ya taɓa su, shi ma idan ba a shawo kansa ba, shi ma yakan janyo matsala. Da akwai gudawa da yara sukan yi fama da shi. Wannan gudawa ita ma takan kawo rasuwarsu a daidai wannan lokaci. To duk waɗannan abubuwa barazana ne ga lafiyar yara, wanda idan ba a dauki mataki ba yanda ya kamata, za a ci gaba da samun irin waɗannan matsaloli ne, sannan kuma a zo ana da na sani.
To likita, daga ƙarshe, ta yaya za a rage koma a kare yawan maternal mortality a Najeriya?
Ya zama wajibi tun kafin ma ai aure a tabbatar da cewa an fara da abin da muke kira da premarital screening. Wannan shine gwaje-gwaje a tsakanin ma'aurata, tsakanin miji da mata. Wannan abu yakan taimaka matuƙa ƙwarai da gaske a matakin farko. Idan aka yi wannan screening, aka tabbata cewa wannan miji ba shi da wata matsala, ita ma ba ta da wata matsala, to kin ga an dauko hanya mai kyau a matakin farko kenan, tun gabanin a fara hayayyafa. To idan dai an gina wannan tsari mai kyau, an samu abin da muke da compatibility tsakanin mata da miji, to ina mai tabbatar miki cewa an fara daukar hanya gagaruma wacce za ta fara rage wannan matsala ta mace-macen mata masu juna biyu. Bancin an yi wannan aure, yayin da aka fara saduwa, ya kamata a ce suna da ilimi na kansu kansa da mantakewa, wato reproductive health, yanda mace takan yi abubuwa da namiji akan yi mu'amala da juna. Idan aka samu wannan ilimi, za a samu nagarta da jin daɗi da annishuwa na zaman aure tun a matakin farko. Ba ma ba da shawara akan cewa mace ta zauna da kanta wai ita za ta gane cewa ta samu ciki ko ba ta samu ba, a'a, ta garzaya zuwa asibiti. Dalilin yin haka shine, tun daga wannan lokaci da aka tabbatar cewa akwai juna biyu, a nan ne za a ba ta shawarwari akan cewa ta daina shan kaza, ta daina shan magungunan gargajiya, ta daina shan magungunan da likita bai bata ba, da dai sauransu. Sannan kuma a nan ne za a fara faɗa mata menene za ta yi. Gwamnatocinmu masu ruwa da tsaki, ya zama wajibi ku ba da hanyoyi masu kyau, ku ba da nagartattun abubuwan da za a iya ɗaukar mata masu juna biyu daga unguwanninsu zuwa waɗannan asibitittuka. Idan aka yi haka, wannan abu zai kawo raguwar mutuwar mata masu juna biyu. Idan gwamnati ta samar da ma'aikata ƙwararru waɗanda za su taimaka wajen ganin cewa an ceto waɗannan rayuka, likitocin da muke da su a yanzu haka sun yi ƙaranci. Idan aka ƙara su da sauran ma'aikatan lafiya, mutuwar mata masu juna biyu za ta ragu. Sannan kuma gwamnati ya zama wajibi ta samar da kayan aiki wajen ganin cewa an ba da kulawa ta musamman ga dukkanin irin waɗannan matsaloli da za su taso, na irin zubar jini ne, na irin wato rashin lafiya ne, na irin jijjiga ne, da dai sauransu. Duk gabaki ɗaya waɗannan abubuwa ne da za su taimaka wajen rage mutuwar mata masu juna biyu a wannan ƙasa tamu da Afirka da ma duniya gabaki ɗaya.
Shirin lafiya uwar jiki ne yake zuwa muku daga nan sashen Hausa na muryar Amurka, kuma da haka muka zo ƙarshen shirin. A madadin dukkan abokan aiki da suka taimaka don ganin shirin ya zo muku, sai kuma likitan da muka kasance tare da shi a cikin shirin, wato Dr. Khalid Sunusi Kani, ni Hawwa Umar da na shirya na gabatar, nake mana fatan alheri.
Wannan shirin na zuwa muku ne kai tsaye daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Ga masu sauraron mu a jamhuriyar Niger, za ku iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita 102.5. Baya ga haka, ko da yaushe kuke so, za ku iya zuwa shafukan mu na internet, wato voahausa.com ko kuma sashen hausa.com, ko kuma shafukan mu na sada zumunta Facebook da Twitter, domin sauraron shirye-shiryen mu, inda za ku kuma iya yin tsokaci da bayyana ra'ayoyi. Kuna kuma iya aiko mana da sakonninku ta hanyar email a sashen hausa@voanews.com. Da haka ne kuma muka kawo ƙarshen shirin namu a wannan lokaci, sai kuma da rana ku ji abokan aikinmu da wani sabon shirin da ya haɗa da matasa a duniyar gizo. za ku iya samun ƙarin haske kan dukkan rahotannin da muka gabatar har ma da ƙari a shafinmu na intanet voahausa.com da kuma shafinmu na sada zumunta Facebook da kuma Twitter. Yanzu a madadin dukkan waɗanda suka ba da gudunmawa ga nasarar wannan shirin da suka haɗa da Julia Gresham da ta haɗa shirin da ba da umarni, Muhammad Hafiz Baballe ke sallama da ku, auni lafiya.